بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديا صبتك الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا معونا سافير أصبر ومشاهد جوة جمادة الأولى هجر منذ صلى الله عليه وسلم ندبو دا دلي هدو دا تلاتين دا هدو دا دين دا عشرين دا أكو جواتن أكو أشكالة دبو بيوكم دا بوم شاء أكو أتي قبدا كراتمنا لتافع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نشيخ الإسلام ابن تيمية ما كون دي قبدا منكرا تشرحين دا شيخ سالي آل الشيخ يمن أكن mas'alar da malam ya kawo a farkon fasalin da yake cewa laysa li awliya illahi zayyun yatamayyazuna bihi, wannan kamar da dai muka saba fadi wannan shine darasin mu na 27 kenan. Yawwa, karkashin wannan fasali ne cewa waliyan Allah salihan bayi ba su da wata sutura ko wata tufa da suke sawa ta zama ita ce alamar su, daga ka gan su sun sa wannan kaya to ka gane cewa waɗannan waliyai ne a shar'ance, wannan babu shi. To ƙarƙashin wannan ne dama malamin ya muka tsaya muka karanta dogon sharhin malam Salih Ali Sheikh. Yanzu yau za mu tashi inda ya kawo hadithin wafi sunan ko? Yawwa. To kafin nan abinda dama yake magana a kai shi ne, can farko mun koma matan littafin, yana magana ne a kan su waliyai ba wani kaya da aka ware musu, wannan shine kayan su, daga ka gan su ka gane su. To shine har ya tattauna akan cewa mutane sun yi sabani dangane da mas'alar sunan sufi ko musammal faqir, wanda ake ce ma faqiri, wanne ne mafifici. Can a baya su malam Junaidu, malamin Sheikh Abdul Qadir kamar da ya taba gaya mana, da kuma Abul Abbas ibn Ata sun yi sabani akan wannan mas'ala, shin sunan sufi shine yafi dacewa ko ku sunan al-faqir? Al-faqiri anan da masu abin da suke nufi da shi, al-faqiru ila Allah alladhi yaftaqiru ila Allah tabaaraka wa ta'ala wa la yahtaju ila ghayrihi, daga nan ne ake ce musu wato fuqara'u, ma'ana sufaye wani suna ne nasu, ko a ce musu sufaye ko a ce fuqara'u. To shine kuma sai yake cewa kamar mas'alar al-ghaniyu shakir ne da kuma al-faqiru as-sabir, shin wanne ne yafi? Duk wannan mun tattauna ko har ya kawo yace akwai riwayoyi guda biyu daga al-Imam Ahmad bin Hanbal, yace was-sawabu fi hadha kullihi, abinda yake daidai a wannan mas'ala gaba dayanta, ma qala Allah ta'ala, shine a dauki abinda Allah madauki ya fadi cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allahi alimun khabir, dan ya nuna mana cewa wanda yake mafifici a wurin Allah shine mai takawa. Dan haka maganan nan dai ta asali ita za a koma kanta, wanda yafi kowa shine mutumin da yake mai imani kuma mafi imani, mai takawa kuma mafi takawa, gurgudan fin ka da wani yayi ta bangaren imani da takawa, to gurgudan zaman sa wali da fifikon da yake da shi na matsayi a tsakanin sa da Ubangiji, wato tsakanin sa da kai. Don haka shine ya kawo yake wa fi sahihi an Abi Hurairata, daga Abu Huraira anin Nabi sallallahu alaihi wasallama, ya kawo hadisin nan da muka karanta na karshe, cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi afdalu, qala atqahum, qila lahu, mutane suka ce masa laysa an hadha nas'aluka, mun karanta dai wannan. Yawwa, faqala, shine har yace Yusufu nabiyullah, ibnu Yaqub nabiyullah, ibnu Ishaq nabiyullah, ابن ابراهيم خليل الله. سنتي فقيل له ليس عن هذا نسالك, فقال عن معادن العرب تسالونني, الناس معادن كمعادن الذهب والفضه, خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. وannan shine karshen inda muka tsaya dangane da littafin, sai ce fadalla alkitabu wassunnatu an akrama an-nas inda Allah atqahu, nan ne muka tsaya ko? Yawwa, a matani nake faɗa ba sharhin ba. To mu koma matanin, sai ce wa fi sunani, haka nan ya zo a cikin sunan, in aka itlaqin lafazin sunan ana nufin mun san dai rabe-raben littafan hadisai yadda malami suka yi akwai as-sihah akwai as-sunan akwai al-masanid akwai al-ma'ajib as-sunan ana nufin littafan da ake ce mas-sunan kamar sunan Abi Dawud sunan At-Tirmidhi sunan Ibn Majah da kuma sunan An-Nasa'i waɗannan su ake ce ma kutubus sunan yawa ba anan ka ce wato littafan sunna ba a'a sunan littafan da masu su suka sa ma suna sunan shine sai anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin babu wata falala tafifiku ga balarabe akan ba'ajami ba'ajami shine wanda ba balarabe ba duk wanda ba balarabe ba ana ce masa ajami wato wanda baya iya ta'abiri asalin dama ujuma abinda ake daga kalmar ujuma ne in an ce mutum yana da ujuma a magana sa shine mutumin da baya ba shi da fasaha baya iya bayyana abin da yake so duk wani yare na duniya in ka kwatanta shi da larabci to ujuma ne da shi ajamanci ne ba a iya bayyana wani abu ba kamar larabci ba larabci shine yaren da babu abin da ba za ka iya faɗa da shi ba babu kuma wani abu da ba shi da yadda za a faɗe shi ta hanyoyi kuma da yawa za ka samu abu yana da suna kimanin dubu a larabci abu ɗaya ne amma sunansa ya kai dubu a larabci banda larabci babu harshen da yake da irin wannan arahar da kuma wadatar kalmomi da za a faɗi abubuwa yadda ake son su to shi yasa duk wanda ba shi ba ake ce masa ajamanci kowanne irin yare ne kuwa to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin mutumin da yake balarabe ba shi da wata falala a wurin Allah da za a ce ya fi wanda ba balarabe ba da ita wala li ajamiyyin ala arabi haka nan shi ma ajami ba ajami shi ma ba shi da wata falala da fifiko akan balarabe wala li aswada ala abyada haka nan baki ba shi da wata falala akan fari wala li abyada ala aswad ko wani fari ya zama yana da falala a ce ya fi mutumin da yake baki ne shi illa bittaqwa sai takawa takawa ita ce take bambantawa wannan hadisin yana cikin hadisai masu daraja dama duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu daraja ne amma wajen maganin asalin abinda ake ce ma unsuriya ta jahiliya irin abinda ake samu na jin bambancin wane yafi wane wane daga gida babba yake wane daga karamin gida yake wane dan asali ne wane ba dan asali ba duk shirme ne yawa ba shi da wata alaka da Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da yake da alaka da Allah wajen imaninsa da takawarsa to shine mafifici sama da kowa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ko dan wane ne shi yawa kowaye ko akwararo aka haife shi inda shi tsakaninsa da Ubangiji ya zama mutumin kirki ne to Allah madaukaki yana san sa Allah madaukaki ya sa mu dace wannan ya sa akwai mutane da dama daga cikin waɗanda ba musulmi ba da suka musulunta saboda wannan hadisi cewa ashe musuluncin nan addini ne mai adalci yana kal hukunci ne ga mutane akan abin da suke dauke da shi na siffofi dangane da alaka su da Ubangiji fiye da maganar asalin su asalin ka bashi da tasiri wajen alakar ka da Ubangiji domin duk asalin mutum magana ce ta tarbiya an masa tarbiya mai kyau ko ba ai masa ba yawa amma banda wannan ba shi da wani amfani da zai maka cewa kai dan wane ne wane ne ya haife ka domin babban gida ka fito a wurin Allah ba ruwansa da wani yawa babban abinda yake da muhimmanci da kima shine magana takwa shi yasa yace illa bittaqwa yace kullukum li adama dukkaninku ƴaƴan annabi adam ne wa adamu min turabin shi kuma annabi adam daga ina yake daga ƙasa yake haka asalin ka ƙasa shine gurin alfaharin mutum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ko wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ma yake samu dace wannan hadisi sahihi ne akhrajahu al-imam ahmad fi musnadih kamar da yake da wurin ku a ƙasa yace wa sahahahu al-allamah al-albani fi ghayat al-maram mal al-albani ya inganta shi a littafin sa ghayat al-maram sannan al-baihaqi ya rawaito shi fi shu'ab al-iman hadisi na 5137 to wannan hadisin kenan sannan yace wa anhu aidan arwaitu har yanzu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace inna Allah ta'ala azhaba ankum ubbiyatal jahiliya ya sa muku wasalin abiyya kuskure ne ubbiyya ne ubbiyya ainun da dhamma da ba'un ba'un din kuma mai shadda da kasra sannan ya'un ita ma mai shadda da fataha sannan ta marbuta shine ubbiyya akwai a larabci ana cewa ubbiyya ana cewa kuma ibbiyya da kasaran ainun din amma ba'un guda ba'un mai shadda ce ya umma mai shadda ne asalin an salin wannan kalma daga ibu ibu shine alhamlu thaqil wato kaya mai nauyi abin kuma da ake nufi da shi a wannan siyakin shine girman kai alkibru wa nakhawatuhu girman kai yawa da dagawa da za a samu a gun dan adam shi ake nufi da ubbiyya to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga ya mana ne cewa inna allaha ta'ala azhaba ankum lalle allah ya tafi muku da ya dauke muku ubbiyatal jahiliya girman kai irin na jahiliya wa fakhriha da kuma wato alfaharinta bil aba'i da iyaye haka za ga a jahiliya da in aka zauna gindin bishiya ko kuma a kasuwanni mutanen jahiliya larabawa ba abin da suke illa kowa ya kawo sanadin salsalar wato haihuwarsa ni fa dan wane ne jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane sai ambaci kakanninsa wajen 100 gurgudan haddar da ya samu yayi yake dai da wahala mushin samu kakanni 100 ko generation din da yawa ma'ana gurgudan dai abin da zai iya haddacewa sai kawo su sai ta alfahari kuma akan wanda shi kuma yana da nasan nasabar wanda la'alla za a ce wani saboda wani yayi suna a cikin kabilar wani don haka wannan kabilar tafi wanci ai ta irin wannan abun da haka suke a jahiliya har yanzu kuma zaka samu laraba suna da mai da hankali da wannan lamari amma duk da musulunci ya tafi da maganar alfahari din da jiji da kai amma zaka samu dai suna daga cikin al'ummar da suke mai da hankali akan kowanne mutum ya san silsilar asalinsa wannan kuma yana da kyau wajen ilimi yawa mutum yaro a koya masa sunan babansa da kakansa da kakansa da kakan haka dai lissafin yadda zai iya haddacewa gurgudan kai ma din uban yadda ka sani dan mafi yawan mutane ba su san sama da uku ba ko ba haka bane ka sa mutum ya binciko ya gano kakanninsa da wani da wani da wani lissafa ma da yawa wahala ake sha musamman mu a gunmu Hausawa na ji na taɓa mana wannan magana anan a wani darasi kasancewar mu al'adar mu ta Bahaushe ba mu saba mu zauna da ƴaƴanmu ma mu hira da su har mu nika gaya musu iyayensu kakanninsu ai da kai babanka kaza da kaza ne kuma kakanka ni mahaifina kenan da kaza da kaza yake yi duk ba ma zama muna koya ma yara wannan wannan kuma abu ne mai alheri yaro ya san asalinsa ba danye alfahari ba amma dai ya san cewa ga daga silsilar indiktu amma kada ya zama wannan ya kai ga alfahari sai a wannan dan sarauta ne wannan ba dan sarauta bane wannan yafi wannan wannan yafi wannan wannan duk ba ta da muhimmanci a wurin Allah subhanahu wataala to mun ji gane kalmar ubbiya mai ake nufi da ita mu je yawa Allah madaukaki ya tafi muku da wato ya dauke muku wato girman kai irin na jahiliya da kuma alfaharinta da iyaye annasu rajulani mutane da ka gansu mutum biyu ne kawai mutum biyu ne duk ɗan adam da ka gansu to ba sa wuce mutum biyu mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiyyun su kenan ko dai mutum ya zama mu'mini ne taqiyyi ga imani ga taqwa ko kuma ya zama fajiri ne shaqiyyi shikenan yawa ko wannan ne ko wannan wannan kuma shine abin da Allah subhanahu wataala yake lura da shi wajen wannan matsayi zai baka ba ruwansa da kai dan wane ne yace faman kana min hadhihi al-asnaf atqa lillah fa huwa akramu inda Allah wa idha stawa ya fi taqwa stawa ya fi daraja yawa yace faman kana min hadhihi al-asnaf atqa lillah a cikin wannan dangogi wannan daga kaza wannan daga kaza to duk wanda ya kasance shine atqalillahi yafi kowa tsoran Allah yafi ɗayan tsoran Allah fa huwa akramu inda Allah to shine yafi girma da daraja a wurin Allah subhanahu wataala wa idha stawa ya fi taqwa amma idan suka yi daidai wa daida a wajen taqwa to istawa ya fi daraja to sun yi daidai wajen daraja ko da babannin su da kakannin su sun saba wannan dan sarauta ne wannan gettai ne babansa misali mun fahimci abin yawa a wurin Allah madaukaki ba a lura da wancan zancen asalin abinda Allah ke lura da shi shine abinda ya faɗa mana a cikin watan aya da muka karanta a farko inna akramakum indallahi atqakum dan haka abu ana ta rikici ma akan sunan wanne ne suna ne yafi wanne suna za a zaba sufaye za a riga ce muku ko fuqara wannan duk bata lokaci ne ku nemi alaƙar ku da Allah ta kyau to wannan shine babban abin da zai sa mutum a daraja a wurin Allah subhanahu wataala yace walabbun faqri fi shar'i to ya dawo kan wannan magana lafazin faqiranci a shar'ance yuradu bihi al-faqr min al-mal ana nufin abubuwa biyu ko dai na farko wato buƙatar dukiya wa yuradu bihi nabi kuma ana nufin faqrul makhluqi ila khaliqihi buƙatar abin halitta zuwa ga mahaliccinsa ai mun gane bambancin wannan abu biyu yawa ɗaya ko buƙatar dukiya na yin kuma buƙatar mutum abin halitta dan adam kenan zuwa ga mahaliccinsa to shine sai ke cewa kama qala ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ai zakka kawai ana bada ita ne ga fakirai da kuma miskinai nan me ake nufi da fakiri buƙatar me buƙatar mal yawa wa qala ta'ala Allah madaki kuma yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane lalle ku ne mabukata zuwa ga Allah to nan ana nufin wani fakirancin buƙatuwa zuwa ga ma'ana abin halitta zuwa ga halitta mahaliccinsa ko yawa kun ga kowace aya nan ta fassara mana ɗaya daga cikin waɗannan to sai ce wala madha wa qad madaha Allahu kai wa qad madaha Allahu ta'ala fil qur'ani sinfaini min al fuqara a cikin qur'ani Allah madaukaki ya yabi dangi guda biyu nau'i guda biyu na fakirai fakirai nau'i biyu ne dangi biyu ne Allah madaukaki ya yabe su a cikin qur'ani ahlus sadaqati wa ahlul fai su biyun nan su ne na farko mabukata zakka ma'abuta zakka wanda za a bayar zakka wa ahlul fai da kuma waɗanda suka cancanci a ba su fai shine wurin da aka ambaci fakirai da sigar yabo a cikin alqur'ani menene fai'i in an ce fai'i me ake nufi na yawa dukiyar da musulmi suka samu daga cikin dukiyar kafirai wadda ba tare da yaki aka same ta ba yawa dukiyar da aka yi yaki aka gumurzu aka same ta ita ake cewa me alganima yawa to a wannan wurare guda biyu ne Allah madauki ya faɗi kalmar fuqara'u kuma ta hanyar yabo ta siga ta yabo fa qala fi sinfil awwal dangane da kashi na farko Allah madauki yana cewa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa lil fuqara'i ga faqiran nan alladhina uhsiru wadanda aka tsare su fi sabilillahi akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala la yastati'una darban ba su da damar da za su iya yin tafiya fil ardi a bayan kasa yahsabuhumul jahilu jahili idan ya gansu yana tsammani shine yahsabuhumul jahilu yana zaton su shi jahili wanda bai sani ba in ya gansu sai ya tsammanin agniya a mawadata ne su min at-ta'affuf ay li sabab at-ta'affuf min innan tabayanin ta'lili ne ay li ta'affufihim saboda kame wasu ba sa roko shi yasa ya ƙara bayyanawa min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum zaka san su zaka gane su nan ta'rifuhum ana nufin zaka gane su bi simahum da alamun su menene alamar la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane da naci ilhaf shine naci yawa a riƙa naci ka roƙa ka sake roƙa yau a baka gobe ka sake dawowa to ba sa yin wannan fakirai mutanen kirki na gaske suna jira ga halin da suke ciki kuma suna da alamar wadata amma kuma suna da bukata amma ba sa zuwa suna roƙon mutane wannan su ne abin yabo kun ga a Qur'ani kenan Allah madaukaki dangin da yake yaba wato nau'in mutanen da yake yaba a cikin fakirai su ne waɗanda ba sa roƙo mun san dai kuma hukuncin roƙo a musulunci roƙo iri biyu ne nau'in farko shine wanda mutum zai dauke shi sana'a bashi da wata hanya ta samun abinci sai wannan wannan babu inda shari'ar musulunci ta umarni da shi a matsayin sana'a mutum bashi da aiki sai bara musulunci bai zo da wannan ba a nau'i na biyu shine idan mutum bukata ta kai masa bukata ko saboda wani hali da ya shiga na musamman an masa sata an masa gobara yayi hatsari a wani wuri akan hanya yana bukatar a taimaka masa kudin mota zai koma gida irin waɗannan abubuwan ya tashi ya nemi a taimaka masa ko a masallaci ko a wani wuri wannan ba matsala amma ya zama al'adar sa kenan hanya sa kenan ta samu abinci to wannan shine shari'a bata ba da dama ba wannan dai mun sha zancen sa a wasu munasabat din wannan aya ta farko kin wa qala fi sinfi الثاني دنگنه ده دنجي نبيو كما الله مدوكي يتي وهم افضل الصنفين ا cikin wannan dangin guda biyu kuma wannan sune mafifita sun fi daraja Allah madauki yana cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah subhanahu wa ta'ala yace lil fuqara al muhajirin ga fakiran nan waɗanda suka yi hijira alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fidda su aka kore su daga gidajensu wa amwalihim da kuma dukiyoyin su aka kwace yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala daga ubangiji wa ridwanan da wata yarda daga ubangiji wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taimakon Allah nan taimakon addinin Allah Allah baya bukatar komai daga gumbayin sa yawa abinda ake nufi taimakawa addinin Allah yace ulaika humus sadiqun wadannan sune masu gaskiya wannan ayar asigar me aka kawo ta a cikin suratul hashr sigar bayanin wadanda suka cancanci a basu fai'i ko yawa Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mana wadanda suka cancanci fai'i bayan ya fadi gefen da za a yi idan an yi takhmisin dukiya za a bayar فلله ورسوله قول الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كو باين يفد ان سيتي للفقراء باين انفدي جيفن وند سيكي اجيفن بانغارن واتو دزا اتي سوني مفي ينتنتر خمسي واتو اتي انفتر وألا دمنزان الله fitarwa rabban Allah shine wanda zai amfani da shi wajen jihadi yawa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai dace da iyalinsa sannan kuma fakirai da sauransu da sauransu sai kuma aka fadi wani nau'i na musamman da suka cancanci a basu fai'i sune wa muhajirai da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina mun fahimci wannan to shine wannan aya din bayan ya fade ta kuma sai yace walladina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سيفتكما متانا مدينة الأنصار سوكما سوائب وأن دا سكة لي سكة لدوء أن تند سكة هجرة دا مكة سكة بو مدينة سكة باس مسوكي سكة باو إيماني ولن كنشيا سيني أبدا أكيني فيه والذين تبوؤوا الدار سكة بيوا wato imani wurin da zai zauna a Madina to bayan ya fade su sai kuma yace walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim haka ya fade su ko yau bayan an fadi kun ga wadancan masu rabon cikin wancan kumusi sai kuma muhajirun sai al ansar sai kuma wadanda suka zo bayan su wadda su kuma lalle siffar su ta zama haka sune alladhina yaquluna masu cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana ka gafarta mana dhunubana ko ya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ya ubangijinmu ka gafarta mana kuma ka gafarta ma yan uwanmu alladhina sabaquna bil imani wadanda suka riga mu wajen imani wannan duka mutanen da suka cancanci a basu me fai'i shi yasa malamai musamman al-imam Malik ibn Anas ya kafa hujja da wannan aya ta ƙarshen nan walladhina ja'u min ba'dihim yace wannan dalili ne akan cewa duk mutumin da yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba shi da rabo a fai'i. Daga an zo rabawa, in an zo rabawa dukiyar fai'i, za a ce duk mutumin da yake yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, imamuna Malik yake a cire shi ba shi da rabo a nan, domin me? Walladhina ja'u min ba'dihim, dinnan su suna da siffa, siffofin nan shi ne suna cewa waɗanda su aikinsu shi ne su ce rabbana ighfir lana, ya ubangiji mu ka gafarta mana, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kuma ka gafarta mu ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu imani. Su waye suka riga mu imani? Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, su ne labudda an yadkhulu duhulan awwaliyan, su ne masu shiga sahun farko. Kuwa in dai an ce su waye suka fara imani, dole sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne a ciki. To waɗanda suke musu addu'a, Allah ka gafarta musu, Allah kai musu rahama, ya Allah da mu da su ka gafarta mana. Kuma suke cewa wala taj'al fi qulubina ghillan, kaga ba wai waɗanda ma har ma an samu gillin a zuciyarsu bane, suna roƙon Allah kada ma ya sa gilli a zuciyarsu dangane da sahabbai. Yawwa, suna cewa ya ubangiji kar ka sa mana wani gilli, wani kulli mummuna, wata gaba, wata hasada, wani nunkufurci a zuciyarmu. Lilladina amanu, ga waɗanda suka yi imani, musamman wancan sahun farko din. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya ubangiji mu lalle kai a mai jin kai ne kuma mai tausayi. Kaga masu wannan sifar to sun cancanci a ba su fai'i. To wannan dai istidradi ne, asalin abin da yake gaya mana shi ne wannan ayar da ya kawo ta magana akan fakirai ko al-muhajirun. Wannan kuma a cikin fakiran da aka yaba a cikin alqur'ani, wannan sunfin wannan dangin shi ne mafi fici. Sai ce wa hadhihi sifatul muhajirin, wannan ita ce siffar masu hijira. Al-muhajirun alladhina hajaru sayyi'at, waɗanda suka kaurace wa miyagun ayyuka. Wajahadu a'da Allahi batinan wa zahira, kuma suka yaƙi maƙiyan Allah subhanahu wa ta'ala a bayyane da kuma a ɓoye. Yawwa, kama ƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'minu man ammanahu nasu ala dima'ihim wa amwalihim, mumini shine wanda muminai suka amince masa akan jininsu da kuma dukiyoyinsu. Wannan wata fassara ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na waɗannan al-asma'i shar'iyya ɗin. Al-asma'i shar'iyya su ne sunan mumini, sunan muhajiri, ko sunan musulmi, musulmi su ne, da kuma mujahid. Waɗannan duk sunaye ne na shari'a. To duk da mun san an ce mumini, me ake nufi? Wanda ya yi imani ko da Allah, da manzon Allah, da mala'iku, da littafai, da sauran manzanni, da ranar ƙarshe, da ƙaddara, ya kuma yi sauran ayyuka. Musulmi kuma shine wanda ya tsaya da al'amalu zahira. Wannan mun sha magana akan alfarqu bainal islam wal iman. Sannan a mujahid kuma wanda ya je jihadi, haka ne? Yawwa, muhajiri kuma wanda ya kaurace, yayi kaura daga garin da ake kafirci zuwa garin imani. Asalin a wannan sunayen na shari'a haka ake nufi ko? To nan kuma wata fassara ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan kalmomin, don mu ji cewa bayan waɗancan sunayen, wannan ma'ana bayan waɗancan ma'anonin, to wannan sunayen suna ɗauke da wasu ma'anonin kuma, don su karantar da mu yadda za mu zauna da junanmu lafiya, yadda za mu ƙara kusantar Ubangiji ta hanyar amfani mai kyau da waɗannan sunaye. Me ye wannan sunayen? Ya ce na farko, mumini bayan kasancewarsa mai imani, to har yanzu almu'minu man ammanahu nasu ala dima'ihim wa amwalihim, mumini shine wanda mutane suka amince masa akan jininsu da dukiyoyinsu. Ma'ana ashe baya cikin halin mumini ya zubda jinin mutane ko ya sace musu dukiyoyi. Mun gane abun? Yawwa, duk mutumin da yake mai zubda jinin mutane ne, ya rika kisan mutane, ya kashe wanda ya ga dama, ko kuma ya sace wa mutane dukiya, ko ya haura gidansu, ko ya sace a office, ko ya wawura, ko ya handama, ko ya murgina, kamar da ake cewa ko? Yawwa, duk wanda ya yi wannan, to siffar mumini ta kauce daga wurinsa a wannan fassara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bai zama cikakken mumini ba. Yawwa, sannan ce wal muslimu, mun ji fassarar mumini kyau ko? Sai ce wal muslimu, shi ko musulmi shine man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kaji shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama, wato saboda tsabar fasaha, ya fassara mana waɗancan kalmomin daga wasu kalmomin da aka yi istiqaqin su daga wannan kalmomin. Kaga maganar imani sai aka yi amfani da ammana, amma ne shine aminci, domin dama ana cewa mumini mumini saboda amincewarsa da waɗancan abubuwa, shi zama shi yasa ya zama mumin, ya amincewa Allah, ya yarda da Allah, akwai Allah kuma zai ba Allah haƙoƙinsa, ya yarda da mala'iku, ya yarda da manzanni har zuwa ƙarshe. Yawwa, musulmi kuma shine me? Sai ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, shine mutumin da musulmi suka kubuta. Yawwa, suka kubuta min lisanihi, daga harshensa, baya zagin su, baya giba da su, baya cin mutuncin mutane, baya faɗin kalmomin da basu dace ba, baya a shari'a. Yawwa, min lisanihi wa yadihi, da kuma hannunsa, hannunsa ma baya amfani da shi ko wajen duka ko wajen sata. An sake komawa kan wata ma'ana ko? Yawwa, sai kuma ce wal muhajiru, al muhajir, asalin muhajiri shine wanda ya hijira ai daga Makka zuwa Madina ko? Yawwa, to shi kuma wata fassarar tasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana shine al muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Shi kuma muhajiri shine duk wanda ya kaurace wa abinda Allah ya hana. Kaga wata ma'anar kuma da za ta sa maka ka zama mutumin kirki. In dai ka kaurace wa abinda Allah baya so, to ka zama muhajiri a wannan gefe din. Yawwa, wannan irin abin nan ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba yi. Wani abu da aka san shi da wata ma'ana, in yana so ya ilmantar da mu ƙarin wata ma'anar don mu kyautata halayenmu, sai ya kawo misali yanzu. In aka ce shahidi a shar'ancewa ake nufi wanda ya mutu a wajen jihadi ko ana yaƙi tsakanin musulmi da kafirai, aka kashe shi, sai a ce wannan istushhida, ai ya yi shahada, kuma ga sakamakonsa Allah subhanahu wa ta'ala rayukan shahidai ba ma a cikin sauran rayuka ake sa su ba, ana sa su a makoshin wani tsuntsu ne, tsuntsaye, akwai wasu tsuntsaye a aljanna suke yawo, koraye ne su, duk ran shahidi a ciki ake sa wannan, wato a cikin wannan makogoran tsuntsayen ake sa su, suke ta yawo a aljanna suna jin daɗi. Sauran rayuka ko suna nan, wasu a illiyi ne, wasu a sijji, mun fahimci abin? Yawwa, to wannan ya shafi iya shuhada'u ne wanda aka ce su a fargen fama a gun yaki. To amma ai za mu ji kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun, wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun, wa man qutila duna irdihi, haka dai, ko wanda aka kashe shi fi igraqin, ko akalatu dabba, da makamancin wannan, duk nasoshi sun zo, ko kuma wanda ya mutu fi hariqin, wanda ya mutu a wajen gobara, ko kura ta cinye shi, ko zaki ya cinye shi, ma sunansa me? Shahidi. Wannan dan ya kwantar da hankalin duk wanda irin wannan musifa ta same shi, to akwai wani lada na musamman da za a bashi, har an sa shi da sunan shahidi ne shi ma, amma kuma ana bambanta tsakanin shahidul ma'araka da kuma shahidi irin waɗannan. Ko a wajen mu'amalar mu ta duniya za a ce shahidul ma'araka, in a wajen yaƙi aka kashe shi, to ba a wanke, ba a yi masa wanka, ba a yi masa sallah, haka Allah yake son kayansa da kuma abin nan jininsa da komai, a sa masa kayansa a binne shi, akwai kanshin da yake da shi a wurin Allah. Amma wanda abin da aka samu dabba ta cinye, ko ta ci wani abu ta bari, ko ya mutu a gobara, ko makamancin wannan, ko da sunansa shahidi a shar'ance, amma ba shi ne shahidi irin wancan ba, za a yi masa wanka, za a yi masa sallah. Kun ga akwai bambanci wajen hukunce-hukunce. To wannan irin wannan abin ne. Asalin mumini mun san shi shine mumini, musulmi ma mun san ma'anarsa, muhajiri mun san ma'anarsa, mujahid mun san ma'anarsa. To amma nan wata tarbiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya nuna mana muhimmancin amfani da waɗannan abubuwa, da ko waɗannan darussa cikin waɗannan kalmomi, don mu ɗauke su. Mun gane abin ko? Shi yasa yake wal mujahidu, shi kuma mujahidi shine man jahada nafsahu fi zatillahi, shine duk mutumin da yayi kokari ta hanyar addinin Allah, a wata riwayar fi ta'atillahi, nan zatin Allah ana nufin addinin Allah, baya nufin zatin Allah, haƙiƙanin Allah subhanahu wata'ala, dan ba mu ganshi ba, ba mu san yadda yake ba, don haka ba shi ake nufi. Na sha gaya mana wannan, mun wuce ta a wasu darussa din, ba wannan ba, kamar yadda ya zo a cikin waƙar ko waƙen da Khubayb ibn al-Arat yayi, inda yake cewa wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarak ala ashla'i shilwin mumazza'i, ko inda yake ba da labari cewa wa zalika fi zatil ilahi, ai fi dinil ilahi wa fi sha'nil ilahi, nan abin da ake nufi kenan. Yau, to shine sai yake cewa wal mujahidu man jahada nafsahu fi zatil ilahi, abin da ake nufi da mujahidi shine wanda yake kokari a wajen wato bangaren addinin Allah. duk wanda ya taimaka wa addinin Allah shi ma za a ce masa ka wani ai mujahidi ne ana fata wannan ko yawa to amma kuma daban yake da wanda ya fita fagen fama aka yaki da shi da fata mun gane abu yawa to wannan hadisi gashi nan ya sa mana alama ta uku ko farko yace muttafaqun alaihi haka nan wato bukhari ya ruwaito hadisi na 53 muslim na 40 min hadisi abdullah ibn amr amma hakikanin lamarin shine abin da ke cikin bukhari da muslim ba duka wannan lafazin bane abin da ke cikin bukhari da muslim shine inda yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ko man hajara ma na Allahu an wannan lafazin shine a bukhari mun gane da muslim to amma wanda yayi wannan aikin a kasa sai yazo yace bukhari da muslim a can gefen kuma bayan nan sai yace wal mujahidu man jahada nafsahu fi dhati llah shi kuma sai sauka yace sahihun akhrajahu tirmidhi ko yawa to wancan lafazi na farko shi lafazin da ibnu taymiya yayi amfani da shi babu shi a bukhari babu shi a muslim yana cikin kitabuz zuhud ne na ibnu al-mubarak yawa akwai abdullah ibnu mubarak yana da littafi sunansa kitabuz zuhud to a ciki ya faɗi wannan hadisin da wannan lafazin da abubuwa guda hudu ne amma a cikin bukhari abubuwa biyu ne a ciki المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر من هجر ما نهى الله عنه من غني يوا سنن عند يكي سوى يوا ناجي من هو الكتاب الزهد نا ابن المبارك هكذا نقوم أقوي الكتاب الزهد نا الإمام أحمد بن حنبل من سن أقوي إلو أن الكفاية من يما لم أبايا سك ربوتا دن سسام متاني أكن هني الزهد نا حقيقة zuhudin da ke kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zuhudin da aka sa masa suna sufanci ko aka sa masa suna fakiranci ba a zuhudu na hakika domin zuhudu suna ne na shari'a izhad fi dunya ko akwai wurare da dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da lafazin zuhud don haka sunan zuhud lafazi ne shar'i yawa amma sunan tasawufi ba suna ne shar'i ba suna ne muhdath min haythu al-asl sannan kuma ma'anonin da aka sa masa shi ma da kuma abubuwan da ake a ciki duka akwai bidiyoyi da yawa a ciki da fatan mun fahimci abu yau shi yasa malamai a baya suka yi littafai da irin wannan suna akwai abdullahi ibn mubarak yana da kitabu zuhud kamar da na faɗa al-imam ahmad ibn hanbal shi ma yana da kitabu zuhud akwai al-waki ibn jarrah shi ma yana da kitabu zuhud akwai hannad ibn sari shi ma yana da kitabu zuhud duk waɗannan cikin manya-manyan malamai ne can baya zamanin su al-imam ahmad ibn hanbal da waɗanda suka zo gabanin su to mu koma mu ci gaba sai yace amma al-hadithu alladhi yarwihi ba'dhum amma hadisin nan yanzu mun ji wadannan hadisan ai yawa sai ce amma alhadithu alladhi yarwihi ba'dhum amma hadisin nan da wasu daga cikin su suke ruwaitowa annahu qala fi ghazwati tabuk wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ana dawowa daga yakin tabuk sai yace raja'na min aljihad alasghar ila aljihad alakbar mun dawo daga karamin jihadi zamu je babban jihadi ai kun taba jin wannan hadisin ko sau da yawa sufaye malaman sufaye suna yawan amfani da wannan hadisi cewa ai annabi ya ce an dawo daga yakin tabuka yakin tabuka yaki ne da duk da ba a yi shi ba amma an yi fitar yawa fita ce da aka sha wahala shi yasa ake ce mata abin nan yakin al-usra yakin usra yakin da aka sha wahala sosai wajen tafiyar kawai an sha wahala wannan tafiya tsakanin madina da tabuka nisan yana da yawa na shagiya mana ko kilomita 700 ne a zo a yanzu a madinan yanzu zuwa tabukan yanzu kilomita 700 ne a wannan tafiyar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu mutanen a kafa wasu kuma akan dawaki wasu sun samu raƙumi wasu da abinci wasu babu abinci aka sha yunwa kun san kissar dai yadda ta faru da muka karanta a littafin hadisi ko to wannan dawowar da aka yi daga wannan yakin wai sufaye suka ruwaito wannan magana cewa wai annabi ya ce raja'ana mun dawo min aljihad alasghar daga jihadi karami ila aljihad alakbar zuwa babban jihadi anan suna nufin wai gyaran zuciya mun dawo daga babban jihadi ai karamin jihadi zamu je kuma mu ta babban jihadi to wannan hadisi dha'ifi ne can a kasa wurin mai ta'aliki ko kuna gani ياتي قال الحافظ ابن حجر ابن حجر اتكين تسديد القوس yana cewa wannan littafi wannan hadisi mashhurun alal alsinati ya shahara akan harsunan mutane ma'ana hadisi ne mashhuri jama'a suna taiwon fadarsa wa huwa min kalam ibrahim ibn ulayya kuma asalin sa maganar ta ibrahim ibn ulayya ce ibrahim ibn ulayya dai daga cikin marwayata ne magabata a baya da maganganun malamai akan wasu abubuwa nasa amma dai marwayaci ne fiqa yace wal hadithu akhrajahu al khatib fi tarihihi al khatib al baghdadi abu bakr shi ya ruwaito wannan riwayar ko wannan hadisin a littafin sa tarihi tarihu baghdad nahwahu kwatan kwatin wannan lafazi din wa da'afahu al allamatu al albani fi da'ifa mal albani yace hadisi ne da'ifi kamar da yake hadisi na 1260 a cikin wato silsilatu al ahadith الموضوعه الضعيفه والموضوعه سنيتي وانظر كشف الخفاء لاشين دي وانا حديث حكمت سكنجي با حديثي ني انغانتاتي با شي ابن تيميه ما ابين ده يتي شي ني اما الحديث الذي يرويه بعضهم كذلك كذا بان يا كاو سي تي مي فلا اصل له باشي ده وني اصلي يوا انانتي حديثي لا اصل له باب وني daga cikin marwayata da aka saba suna ruwato littafan hadisi ko hadisi a cikin littafan su da ma ya faɗi wannan hadisi din baka samu sala bukhari la muslim la kutubus sunan ko ma'ajib kaga ma inda aka same shi nan daga cikin littafin tarihi ne tarihu baghdad nan kuma da ma mazinna ce na irin waɗannan maganganu din da aka samu daga gun wasu magabata sabaun sun inganta ko basu inganta ba ina fata mun fahimci wannan shi yasa yake da muhimmanci a duk abin da ya shafi harkar hadisi ya dan uwa musulmi ka rika tsayawa kana jin maganar malaman da suka san harkar hadisi me suka ce akan wani abu da aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan maganar ta inganta ko bata inganta ba ba kawai daga kaji an ce ga littafi a mukhtasar hadisi wane ne ka ce ai shike ne eh annabi ne ya faɗa a'a sai ka tabbatar da annabin ya faɗa ko akwai hadisi da yawa a cikin mukhtasar hadisi wanda suke da'ifai ne da yawa kuwa wanda haka a rika kula ba kowane littafin hadisi zaka ji a zaka dauko daga an ce annabi ya ce abu kaza kai aiki da shi ba a tabbatar da malamai me suka ce akan sa in ingantacce ne sai a dauka in bai inganta ba kuma sai a ajewa mai magana kayan sa wannan hadisin da ake faɗa mun dawo daga karamin jihadi zamu tafi babban jihadi hadisi ne ba shi da asali ba a san shi ba ma a cikin littafin musulunci cewa wai ballantana a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi dan haka hadisi ne dai wanda yake na ƙarya da fatan mun gane yawa shi yasa yake cewa fala asla lahu wa lam yarwihi ahadun min ahli al-ma'rifati bi aqwalin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi babu wani mutum da aka sani daga cikin waɗanda suke ruwaito maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa wanda ya ruwaito wannan hadisin kuma kun ga wannan magana gaskiya ne yawa kada wani ya ce a ga ci a tarihu baghdad ba mazinna ne na hadisai da ake tarowa a tara maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya rubuta littafin sa ne dan bayanin tarihin garin baghdad garin baghdad kuwa sabon gari ne mai asali a tarihi garin baghdad na iraki harun ar-rashid shine ya kafa garin asali yau ba tsohon gari bane zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu garin baghdad kwata-kwata yau har zamanin sahabbai zamanin tabi'i duk babu lokacin harun ar-rashid a lokacin aka yi wato wannan gari na baghdad aka kirkire shi aka zauna a cikin sa ina fata mun ga fahimci abu yau dan haka ba zai zama asalin littafin da za a samu irin waɗannan maganganu ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ba ingantacce ba sai ce wajihadul kuffari min a'zamil a'mali yaƙin kafirai kuwa aje jihadi tare da wato da musulmi su yi yaƙi da kafirai yace yana cikin manyan ayyuka da ake samun lada akai bal huwa afdalu ma tatawwa bihi al-insanu duk ayyukan tatawui ba wanda ma ya kai shi muhimmanci inji malam ibnu shimiya قال الله تعالى يتي الله مدوكي ياتي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم انا وني ابو كاكاو قراني سيك جي غرو مغانا تا مغانر وني تا تاشي كو يوا kamar akan wannan abun aki to kuma ka saba da littafin ibnu timiya in ka iya karatu larabci wala zaka ji wannan zakin in kana karantawa wataran sai ka ji da kai kadai kawai kana munna kaji wani abu saboda ana maganar wani mawdu'i in ya kawo maka aya zaka ce kamar da matan akan wannan abu aka saukar da ita zaka mai wanda zai zo ya ce maka wai jihadi shine abin nan jihadi asghar kuma yace wai ka zauna ka gyaran zuciya kawai ka kauce ko kasuwar garin ku baka sani da take ci baka ce wannan shine aljihadul akbar wannan ba haka bane yau sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wannan abin ta zo ba yau shine yake cewa la Allah madauki yace la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim lalle alqa'iduna minal mu'minina wadanda suka zauna a gida basu fita ba daga cikin mu'minai ghayru ulil darari ghayru nan kamar ace illa ulil darari sai dai wadanda suke da wato wata cuta da ta hana su fita mun gane ko to waɗannan la yastawuna ba sa yin daidai wal mujahiduna da waɗanda suka yi jihadi fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim kun fahimce da aya take yawa ma'ana wanda suka zauna a gida ba daidai suke ba da waɗanda suka fita jihadi kuma suka yi jihadin nan da dukiyarsu da kuma rayukansu faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja waccan maganar da aka faɗa ta farko ita kadai bata isa ta nuna mana bambancin ba da aka ce la yastaw ba sa daidai kai ka san wane ne sama to amma dan kar ka samu kokonto sai Allah madauki sake nanata sai ke cewa faddala Allahu al-mujahidin Allah madauki ya fifita masu jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kuma rayukansu ya fifita su alawa ala al-qa'idina akan waɗanda suka zauna a gida darajatan wata daraja darajar Allah ku ba wanda ya san iyakacinta mun gane sai ce wa kullan wa'ada Allahul husna amma kowanne daga cikin su da wancan wanda suka zauna waɗanda ba su da larura ai masu larura wanda ba su samu zuwa ba yawa da su kuma wanda suka fita jihadin Allah madauki ya musu alƙawarin me aljanna shine alhusna wa faddala Allahul mujahidin ala alqa'idin ajran azima haka ne aka sake nanatawa cewa waɗanda suka yi jihadi Allah madauki ya fifita su akan waɗanda suka zauna ajran azima wato wajen lada mai yawa lada mai kaga ya za'ai kuma ka zo ka ce ai fita jihadi shine aljihadul asra da abinda Allah madauki faɗa nan wace magana ce gaskiya wancan hadisin ko wannan aya ko ince wancan zancen ko wannan aya yawa wancan ba hadisi bane zance ne na hira cewa an dawo daga aljihadul asra sai kuma yace wa qala Allahu ta'ala Allah madauki yana cewa aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah shin kwa sanya shayar da alhazai a zauna ana shayar da alhazai don kun gaji shayar da alhazai ana zancen mushrikan Makka ne da suke alfahari akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah madauki yake musu kwa sanya abin nan siqayatal hajj ku zauna kuna shayar da alhazai ruwa wa imarat al-masjid al-haram da kuma kula da al-masallaci tsalalle shine masallacin Makka dan kuna kula da shi kuna tsaftace shi kaman amana billahi wal yawmil akhir kaman daidai kuke da waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe wajahada fi sabilillah kuga bayan imani da Allah da ranar ƙarshe sai aka ƙara kuma da me wanda ya jihadi fi sabilillah sai Allah ya ce me la yastawuna inda Allah waɗannan ba daidai suke ba fiya za'i kuma ma wani ya zo ba wai ma ba daidai ko ya daidaita su ba ya fifita ma wanda Allah ya kaskanta a fifita shi wanda kuma Allah a wanda yake mafifici a wurin Allah kuma a kaskanta shi kaga ba daidai bane yawa la yastawuna inda Allah sai shi wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah ba ya shiryar da mutanen da suke azzalimi masu shirka alladina amanu sai shi kuma waɗanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira وجاهدوا سكي جهادي في سبيل الله باموالهم وانفسهم سيتمي اعظم درجه كاي قراني دا غسكيا يكي داما كومي غسكيا ني اشكينسا اعظم درجه واذا كيسا زكاي ماماكي idan mutum bai san qur'ani ba bai san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ake daukar sa zuwa ga irin wannan abu kuma haka bane mutum sai a zo a ce masa a kawo masa wannan hadisi to ai annabi da ma ya ce hadisi jihadi akwai karami akwai babba shi fita yakin nan shine jihadi karami jaran zuciyar nan ko shine jihadi babba sai mutun ya shiru har ma yana nima yadda saboda me bai san wannan maganar ta Allah ba da ya san maganar Allah subhanahu wataala tabbas zai ce kai wannan magana ba haka take ba ba za ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shine sai yake cewa azamu darajatan inda Allah ko sai ce wa ulaika humul faizun waɗannan kuma su ne masu samun ko masu cin nasara yubashshiruhum rabbuhum ga ƙari ma ubangijinsu ya ne musu bishara bi rahmatin minhu da wata rahama daga gare shi wa ridwani da wani wato wata yarda wa jannatin da kuma gidajen aljannu a gidajen aljanna lahum fiha na'imun muqim suna da ni'imomi a cikin wannan gidajen aljanna din muqim na dawwama muqim shine abin zagun zamane na dawwama babu fita yawwa khalidina fiha abadan suna kuma aka sake nanata bayan an ce muqim din ce mun fahimci abu amma aka nanata dan mu ƙara samun gamsuwar cewa lalle ba a fita an shiga aljanna ce khalidina fiha abadan suna masu dawwama a ciki har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle Allah a wurin sa akwai lada mai babba to shine kuma ya ci gaba yake cewa wa sabata fi sahihi muslimin wa ghairihi an an-nu'man ibn bashir ko lokaci yayi yawa ya tabbata a sahihi muslim daga an-nu'man ibn bashir رضي الله تعالى عنه قال ياسي كنت عند النبي ناكسن شئنا ولمن زن الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل سيوان متنيتي ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي أن أفقي الحاجة بندا مبا نيكم باين مسلنشي باين نامسلنت أسينا أيكة ونأيكي إذن أتي إن شاد الهدي in zauna ina ɗebo ruwan zamzam ina ba alhaji wannan aiki ne babba a musulunci yawwa ko ga saboda shi Abdullahi ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu kwanan Mina lokacin aikin haji yace su zauna a Makka suna ɗebo ruwa daga rijiyar zamzam suna ba mutane wannan aiki ne mai muhimmanci yawwa kafin a samu ci gaban da ya zama ruwan yana nan a buɗe kawai famfo ne ko ina a cikin masallacin ka je ka buɗa da kanka ka sha a wato tankin da kaga dama gashi nan ko ina ba bukatar wani ya debo a kofi ya baka wannan ci gaba aka samu da akwai famban shi ma amma sai ka shiga kasan rijiyar da rijiyar akwai wani rami sai ka shiga kasa sannan gashi nan inda ake jawo abin nan 55 daga rijiyar kuma yana bayarwa daga baya aka rushe wannan ramin aka fito da abin sama ko ina mutum yake zai sha to wannan aikin shi ma mai muhimmanci ne wata rana a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yake cewa ni ko la ubali shine ma'ana ma ubali ma dinnan nafiya ce kamar la ne ma'ana ban damu ba Allah a amala amalan ace ban aikata komai ba ma ba'dal islami bayan musulunci illa kawai sai dai ace aiki na shine ishaadda alhazai wa qala akhar sai wani kuma yace ma ubali an a'mala amalan ba'dal islami ni kuma ban damu in aikata wani aiki ba ba a ce ban aikata komai ba bayan musulunta ta illa an u'mira ko a'mura al-masjid al-haram a ce in raya masallaci makka wato masallacin al-masjid al-haram a ce aiki na kenan raya shi da gyara shi da tsaftace shi da sallah a cikin sa wa qala ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an shi kuma ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yana wurin sai yace al-jihad fi sabilillahi afdal mimma zakartuma jihadi fi sabilillahi yafi abinda kuka ambata dinnan ko biyun nan fa qala umar sai umar radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana wurin sai yace la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan wasu ne suke musu suke tattauna tsakanin su ko wannan yace kaza wannan yace kaza shine umar yace a kar ku daga sautin ku a minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin idza qadaytu as-salah sa'altuhu amma in na gama sallata zan tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana kuma yana wasu salloli yayi sallama yaji suna yi ya faɗi wannan magana kuma ya ci gaba in ya gama abin da yake zai tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-aya shine Allah ya saukar da wannan aya da muka karanta aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir la yastawuna inda Allah yawwa yace wa fi sahihaini an abdullah ibn mas'ud a cikin bukhari da muslim har yanzu daga abdullah ibn mas'ud qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali wanne ayyuki ne ko wanne ayyuka ne afdalu ila Allah azza wa jalla suka fi muhimmanci suka fi daraja suka fi fifiko a wurin Allah qala sai yace as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacinta yafi ko wanne aiki qultu sannan sai nace summa ayyu bayan nan kuma sai wannan aiki qala sai yace summa birrul walidaini sai kuma bin iyaye kyautata ma iyaye bayan sallah akan lokaci sai kuma kyautata ma iyaye qultu summa ayyu sannan sai nace sai wanne kuma قال سيتي ثم الجهاد في سبيل الله سيكون جهادي في سبيل الله قال سيتي حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني يتي ناس من ذن الله صلى الله عليه وسلم شي بان وان الحديث ني ده شي يغي من ولو استزدته كما دا انا نيمي قاري daga wurinsa lazadani da ya ƙara mu ma'ana da na ci gaba da tambayar sa da ya ci gaba da ga mun thumma kaza thumma kaza thumma kaza mun fahimci abu yawa akwai maganganun malamai akan ko gurgurdan hadisan da suka zo akan maganar afdalul a'mal wajen nuna wannan aiki ne yafi akwai hadisai da dama da suka zo a wani wurin an fifita wannan wani wurin kuma kaga shine ƙasa wani wurin shine sama malami suka tattaunawa akan wannan malami suna cewa ana kasa tafdili na ayyuka zuwa kashi biyu akwai tafdili mutlaq akwai kuma tafdili muqayyad at-tafdili mutlaq shine a fifita wani abu akan sama da komai kwata kwata mun gane wannan yawa tafdili kuma muqayyad shine a fifita wani abu tare da kaidi a sa masa wani kaidi misali Allah madaukaki ko in ce a shar'ance alqur'ani a cikin zikiri baki daya qur'ani shine mafificin zikiri ko wannan tafdili ne daga shari'a tafdili wani iri tafdili ne mutlaq duk wani zikiri da ake to qur'ani sama yake da shi mun gane wannan yawa amma in aka zo ana sallah a cikin sallah wannan zikiri ne yafi zikirorin da aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo ruku'u wannan subhana rabbiyal azim to tafi ka karanta alqur'ani mun fahimci abu yawa saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi wannan abu wannan shi kuma to tafdili ne wannan iri muqayyad an kayyade shi in a cikin sallah ne to yafi ka karanta alqur'ani amma a wajen sallah karatun alqur'ani afdalu min jami'il azkar to irin wannan abun malamai sun tattauna su dangane da waɗannan hadisai shi yasa wasu malamai suke jam'i su ce abinda aka ruwaito a wani wuri a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aiki kaza yafi aiki kaza a wani wurin kuma ya ce aiki kaza yafi aiki kaza suna cewa ana lura ne da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin da ya faɗe shi da wa yake magana idan ya ga mutum mai ƙarfin jiki ne sai ya masa maganar cewa jihadi yafi in ya ga mutum mai rauni ne sai ya faɗi wani abu daban ko ce as-salatu ala waqti hako makamancin wannan shi yasa za ka ga a wani wurin ya faɗi wannan yafi a wani wurin kuma ya faɗi wancan yafi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya tufka da walwala don haka sai ka bashi fasara a can wurin wanda yake magana da shi yafi dacewa a gaya masa irin wancan shi yasa ya faɗa masa wannan dan me kullun abinda ake gaya mana na magana dama ana gaya mana ne dan me aiki da shi to abinda yaga zaka iya kafin iya ƙwarewa to sai ya saka a hanyar sa mun fahimci abin wannan yana cikin sharhohin ko bayanan da malami suka yi don su fidda wato dan iskalin da zai iya shiga kan mutum dangane da wani akwai maganganu dai da yawa wanda ba wannan ba a cikin littafai da suke maganganu akan wannan littafan fadailul a'mal sun tattauna akan wannan kafin kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi sahihaini anhu har yanzu dai a cikin bukhari da muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an tambaye shi ayyul a'mali afdalu wanne aiki ne yafi muhimmanci قال سيسي إيمان بالله وجهاد في سبيله إيمان إلى الله سننكم جهادي قيل سيأكسده ثم ماذا سنن ونأيكيكما قال سيسي حج مبرور كاقب ذي أسي وانتن أمفا ليش كما كمروان حديث يضوى سوچ وانتن don haka malamin suka ce wannan yana gaya ma wani ne wanda wannan hakan shi yafi dacewa gare shi wancan kuma yana gaya ma wani wanda wancan din shi yafi dacewa gare shi wa fi sahihaini har yanzu bukhari da muslim sun rawaito anna rajulan qala lahu sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah akhbirni bi amalin ya'dilu al-jihad fi sabilillah ba ni labarin wani aikin da yake daidai da jihadi fi sabilillah qala sai yace la tastati'uhu ba za ka iya ba aikin da zan gaya ma wanda ya fi jihadi to ba za ka iya ba au la tutiquhu ko kuma yace ne ba za kalmar da ya amfani da ita ba la tastati'uhu bane yace ne la tutiquhu ba za ka iya ba duk ma'anar su daya la tutiquhu da kuma la tastati'uhu wannan shakkan ta waye ta mai riwaya yawa qala sayyati fa akhbirni bihi to ba ni dai labarin ko da bazan iya ba ga mun dai wannan aiki ne fi قال سيتي هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر ذاك إيا إذا مجاهدي يا فتاة يا تفي معنا ما سجي حادي سنتفو قلين دي حادي إن أكي ياكي كي كما أتي كنا جدا بكي جهاد با يذا ما تي وكنا أزمي با تين أبنتي حسي سنداو كنا صلى با زما با ينكي صلى حسي سنداو ذاك إيا وانا كما بشي دليل ديسا بذي إيا با yawa inda an fi in yanzu aka fita jihadin wata biyu zaka iya zama wata biyu kana azumi ba cin abinci kullun azumi kuma sannan da daddare kullun sallah ba yankewa mun bi wannan yace ba zaka iya tunda ba zaka iya ba ashe ba zaka iya abin da yake ya kai jihadi ba domin su fitin daga fitar su har su dawo a wannan aikin suke sawa'un yakin ake ko a hanya suke cin abinci suka zauna ma a cikin jihadi suke kai ko in a gida kake in ba sallar kake ba ba kai sallah ba ko in ba azumin kake ba baka azumi ba kuma ba za ka yi ba zai yi ka samu ladan da waɗancan mutanen suke samu ba ina ji mun fahimci abin da ke mu yau to sai mu tsaya anan in Allah mai kiyaye kai mu sai mu tashi kan inda yake cewa wa fi sunani an mu'adin an annabi sallallahu alaihi wasallam diddai akan wannan zance ne dan ya nuna mana muhimmancin aikin da Allah ya fifita shi ne mafifici duk aikin da ba Allah ne fifita shi baka da wani zai fifita shi yace ya fi kaza kawai saboda shi ya zabi ya irin wannan abu Allah maduke samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani ya kara mana ilimi mai yawa kuma mai amfani Allah ba mu ikon aiki da ilimin da muke da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina damuwoyi da suke damun musulmi a wurare da yawa Allah ya yaye su Allah ya dakatar da abubuwan da suke aukuwa a wurare da yawa kasashen musulmi musamman a garin Kano abubuwan da suke aukuwa muna roƙon Allah madaukaki ya dakatar da wannan tashin hankula da kashe-kashe da suke faruwa dinnan wanda suke kulla waɗannan abubuwa ya Allah muna roƙonka ka dakatar da wannan abu da suke yi Allah madaukaki ka mai da sharrin su kansu ka dakatar da waɗannan lamura yadda zamu zauna lafiya cikin kwanciyar hankali ba kuma mu bautawa Allah subhanahu wataala bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk